sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim duka sake dawowa tare da sauran abokan aiki cikin shirin Hantsi na yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Niger sun taya takwarorinsu na kasar Mali murnar samun nasarar sake kwato garin Kidal daga hannun 'yan tawayen arewacin kasar. Muna kuma tafi da fasarar rahoton Lamek Nasina kan yadda masu fafutuka da shugabannin kungiyoyin addinai daban-daban a kasar Malawi suka shirya wani tattaki a jiya Laraba inda suka yi kiran da a gaggauta dakatar da wuta a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin na kasawa kasawa ba wanda Suleiman Mamuna Barma zai gabatar. Za kuma a shirin jaridan Ghana. Amma duk sai bayan an sa kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Shifa dake Gaza sanyin safiyar Laraba inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargadi na 'yan mintuna. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larura ta aiki. Dakarun IDF na gudanar da wani aiki na kafar maki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa. Ta buƙaci dukkan mayakan Hamas da su miƙa wuya. Rundunar ta IDF ta ce dakarunta sun haɗa da ƙungiyoyin likitoci da masu magana da harshen Larabci waɗanda suka samu takamaiman horo don shirya wa irin wannan yanayi mai sarƙaƙiya da nufin cewa babu wata illa ga fararen hula. Rundunar ta kuma ce ta kai na'urar da ake sanya wa jarirai ciki da abincin jarirai da kuma magunguna a asibitin da ke fama da rikici. A ɗaya ɓangaren kuma, bayan kwashe tsawon makonni ana cece kuce don yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin ƙai a zirin Gaza, musamman don kare yara, sai dai nan take Isra'ila ta yi watsi da matakin. Wannan daftarin ƙudurin da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu, in ji da kajiyar Malta Vanessa Farzia, wacce ta jagoranci tattaunawar kuma ta tsara rubutun. An tsara shi ne don nufin tabbatar da jinkiri daga abin da ke faruwa a Gaza, ya kuma bai wa iyalai da dukkan waɗanda abin ya shafa daman fatansu ya zama gaskiya. Ya mai da hankali ne musamman kan halin da yaran da suka makale a cikin yaƙin da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su. Ƙudurin ya yi kira da a tsawaita jinkirin jin ƙai da hanyoyin ficewa daga Gaza na isasshen lokaci don samar da tallafin jin ƙai tare da yin gyara ga muhimman ababen more rayuwa kamar asibitoci da rijiyoyin ruwa da gidajen burodi da kuma ba da damar kwashe likitoci musamman na yara. Har ila yau ta yi kira da a saki dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharadi ba, wanda Hamas da sauran ƙungiyoyi ke riƙe da su musamman ƙananan yara. Shugaba Joe Biden ya gana da shugaban ƙasar Janar Xi Jinping na tsawon sa'o'i a jiya Laraba a wata ganawar da ake kuta zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Shugabannin sun cimma yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin faɗawa faɗace-faɗace ba da ba'a yi niyya ba. Fadar White House ta kuma ce ƙasar China za ta daƙile kwararar haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin haɗa wasu magunguna masu saurin kisa a Amurka. Taron ya gudana ne a birnin San Francisco a gefen taron shugabannin ƙasashen Asiya. Bayan da shi haɗuwarsa ta ƙarshe kusan shekaru guda da ta wuce a Bali, Indonesia kenan.
An jima kaɗan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda hukumomin mulkin sojin ƙasar suka taya takwarorinsu da ƙasar Mali murnar samun nasarar sake kwato garin Kidal daga hannun 'yan tawayen arewacin ƙasar, abinda suka bayyana a matsayin babban cigaba a ƙoƙarin samar da dunƙulalliyar ƙasar Mali bayan shafa shekaru da dama ana fama da aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan korensu. wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mani Barma ya aika mana da ƙarin bayani
ta hanyar sanarwar da aka aike wa manema labarai wacce kakakin majalisar CNSPE Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya karanta. Hukumomin mulkin sojan Nijar da gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar suka bayyana farin cikin su game da nasarorin da sojojin fama na ƙasar Mali suka samu a yayin kafsawar da ta ba su damar sake kwato garin Kidal na arewacin ƙasar daga hannun 'yan ta'adda.
Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors.
Ya ce wannan gari da aka yi wa ƙawanya a baya ya kasance a ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda da waɗanda suka ɗaure musu gindi masu alhakin haddasa tashin hankali a Mali da ma yankin Sahel baki ɗaya a tsawon shekaru da dama. Majalisar CNSPE da gwamnati na jinjinawa sojojin fama da al'ummar Kidal masu yauci da ma al'ummar Mali baki ɗaya da suka dage da jimiri waɗanda a ƙarshe suka ba da damar ceto wannan gari.
Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif.
Bayo ba masana sha'anin tsaro ke gargadi akan bukatar kwato garin Kidal daga hannun 'yan bindiga kasancewar sa cibiyar kungiyoyin ta'addancin da suka saje da na 'yan tawayen arewacin Mali. Saboda haka ake ganin wannan galaba ta sojojin kasar abin alfahari ne, inji Ibrahim Musa, shugaban kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya RGPS. Ko da yake sabon yanayin da aka shiga abu ne da ke wajabtawa kasashe makwabtan Mali su tsaurara matakan rigakafi.
Ana sa ran su waɗannan 'yan ta'adda ko 'yan tawaye sun fanzama sun shiga duwatsu sun shiga daji suna iya su nemi mafaka a cikin sauran kasashe makwabta kamar su Algeria kamar su Niger. Ba a rasa ma Niger ɗin ta ba da gudunmawa wajen kwato garin. Ya kamata a ce da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali da ƙasar Niger sun tashi amma waɗannan 'yan tawaye da 'yan ta'adda ƙohon rago duk inda za su yi tawa a samu a ce an tattare su. Shi ne zai sa kwanciyar hankali ta ɗore a cikin ƙasashenmu na nan yankin Sahel.
Garin Kidal da ke a kilomita 1,540 da Bamako babban birnin Mali na gab da iyakokin ƙasashen Nijar da Algeria ya faɗa hannun 'yan tawaye a shekarar 2014. Lamarin da ake dangantawa da bazuwar makamai bayan faɗuwar gwamnatin Gaddafi na Libya. Tun daga wancan lokaci shiga garin ta yi wa sojojin Mali wuya saboda yadda kungiyoyin 'yan tawaye ke ayyana shi a matsayin matsirar kwatar 'yancin kan yankin Azawad, kuma alakar da ake zargin sun kulla da dakarun da Faransa ta girke a yankin yasa ake daukar abin tamkar wata shigayya. Mafari kenan hukumomin mulkin sojan Mali da abokan hulɗarsu na Wagner suka kaddamar da samame kan garin Kidal bayan ficewar sojojin Faransa da na MINUSMA daga Mali. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sulai Mumuni Barma, yanzu kuma ga sarfi da hashin ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya yi alkawarin gwamnatin su za ta ci gaba da neman hanyoyin turo wasu bakin haure da ba su da takardar izini zuwa Rwanda, ko da yake kotun ƙoli ta yanke hukuncin cewa manufar ta saba wa doka kuma tana iya saka 'yan gurin hijirar cikin haɗari. Alkalai biyar baki ɗaya sun gano cewa Rwanda ba wuri ne mai aminci ga bakin haure ba. Sun rubuta a cikin wani hukunci da suka yanke cewa masu neman mafaka da aka tura zuwa ƙasar ta gabashin Afirka za su kasance cikin hatsarin fuskantar musgunawa. Kotun ta ba da misali da jerin dalilai da suka haddasa ta ruguza shirin Sunak, ciki haddafa shaidar Rwanda ta yi wajen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi na siyasa da kuma manufar sake korar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen da suka gudu daga can. Ana ci gaba da ƙidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Liberia a zagaye na biyu, inda madugun 'yan adawa Joseph Boakai ke da rinjaye akan shugaba mai ci George Weah. Sakamakon farko na kusan kashi 1/5 na rumfunan zaɓe na Liberia ya nuna Boakai ya samu nasara akan kashi 51% na ƙuri'un da aka kaɗa, inda Weah ke kan gaba da sama da kashi 49%. 'Yan takarar biyu sun shiga zagaye na biyu bayan da dukkanin suka kasa samun fiye da rabin ƙuri'un da aka kaɗa a zagayen farko na zaben. Sama da mutane miliyan 2.4 ne suka kaɗa ƙuri'unsu a watan da ya gabata a zagayen farko na zaben, wanda ya baiwa wayar mai shekaru 57 nasara akan abokin takararsa na siyasa abokai mai shekaru 78. Waya fitaccen dan wasan kwallon kafa yayi kira ga matasa masu kada ƙuri'a, amma dole sai ya kare tarihinsa lokacin da yake shugabancin ƙasa. Ya doke tsohon mataimakin shugaban ƙasa Bukai a zaben 2017, inda ya samu sama da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Daga ƙarshe hukumar zaɓe ta Bangladesh ta faɗi jiya Laraba cewa za a gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Janairun 2024. Sanarwar da ta haifar da barazanar ƙauracewa zaɓen daga 'yan adawa nan take, wanda ke fargabar za a yi maguɗi a zaɓen. Sanarwar ta zo ne a jirin lokacin da ƙasar ke fama da tashin hankula sakamakon zanga-zangar neman Firaminista Sheikh Hasina Tayyib Rabus. Akalla mutane huɗu daga cikinsu ɗan sanda ne da aka kashe tare da raunin da ɗaruruwan wasu a zanga-zangar baya-bayan nan a ƙasar Bangladesh. Babbar jam'iyyar adawa ta Bangladesh, Nationalist Party ko BNP, wadda ake ɗaure da shugabanta a gidan yari ko kuma aka haramta musu shiga ƙasar, ta yi kira ga magoya bayanta da su yi watsi da sakamakon zaɓe mai zuwa. Matuƙar Hasina ta ƙi sauka daga kan mulki domin kafa gwamnatin wucin gadi. A baya da jam'iyyar BNP ta ƙaura cewa zaɓen 2014.
Ranar 7 ga watan Oktoba, wanda
daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Lamek Masina kan yadda masu fafutuka da shugabannin kungiyoyin addinai daban-daban a kasar Malawi suka shirya wani tattaki a jiya Laraba, inda suka yi kiran da a gaggauta tsaye da wuta a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza.
Wasu daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka halarci zanga-zanga kan titina dauke da alluna da tutoci na yin Allah waje da rikicin Gaza, inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a yankin. Wannan dai shi ne karo na farko da shugabannin addinai a Malawi ke gudanar da zanga-zanga adawa da rikicin da ya barke a kusan kilomita 5,000 daga ƙasar. Shu'aibu Abdulrahman Ajasi shi ne shugaban ƙungiyar masu fafutukar kare demokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka shirya tattakin. Ya ce ba za mu zauna a nan Malawi mu kalli abin da ke faruwa a Gaza ba, yayin da sauran kasashen duniya ke magana kan rikicin. Ya ce ya samu ma a nan Malawi muka ce a'a, ya isa haka, kuma mu ma mun tashi mu yi magana kan abin da ke faruwa a Gaza. Ajasi ya ce abin damuwa shi ne kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Kuman Falasɗinawa a Gaza sun ce an kashe fiye da mutane 11,000, kusan kashe 40 cikin 100 daga cikinsu yara ne, tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki ta sama da ƙasa a matsayin martani ga harin da ƙungiyar Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 1,200. Kimanin mutane 240 ne aka yi garkuwa da su, kuma yanzu haka Hamas na rike da su a Gaza. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a ranar Laraba cewa dakarunta sun kai samami a asibitin Shifa na Gaza, wani rukunin gine-gine inda dubban mutane suke zaune. Isra'ila ta zargi Hamas da ke da iko da Gaza da yin amfani da asibitin da majinyata a matsayin garkuwa ga cibiyar tsara al'amura da ba da umarni, amma Hamas da jami'an asibitin sun musanta zargin. Bishop Joshua Jere shi ne shugaban ƙungiyar samar da zaman lafiya ta fastoci, ƙungiyar shugabannin addinin Kirista a Malawi.
We see a lot of children are suffering, a lot of women are suffering.
Mun ga yara da yawa suna shan wahala, mata da yawa suna shan wahala. Zan yi farin ciki idan sojoji za su harbi sojoji, maimakon kashe yara ko mata da ba su aikata laifi ba. Don haka na addu'a, na yi imani da zaman lafiya. Sheikh Muslim Abbas bin Janje shi ne babban sakatare na Majalisar Malamai ta Malawi, ƙungiyar malaman Musulunci. Ya ce abin da ke faruwa a Gaza daidai yake da laifukan yaƙi.
Our main expectation is for ceasefire in Gaza.
Babban abin da muke fata shi ne tsagaita buɗe wuta a Gaza, kuma Benjamin Netanyahu, wanda shine Prime Minister Isra'ila, ya kamata a kai shi kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. Domin abin cikin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi wanda da shi da kwamandojin sojojinsa suka yi wa mutanen Gaza. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a makon da ya wuce cewa irin ta'asar da mayakan Hamas suka aikata a Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba shi ma ya kai na laifukan yaƙi a Jasi, wanda ya shirya tattaki na ranar Laraba a Bulantaya. Ya ce kungiyar masu fafutukar kare demokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam za ta shirya wani tattaki a babban birnin ƙasar Lilongwe nan da makonni biyu idan aka ci gaba da rikici da kashe mutane da basu yi ba basu gani ba.
An gaida Muhammad Hafiz Babala da fasarar rahoton Lamek Masina. Masu sauraro, kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa.
Dani ba bai bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haka sawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Samar da aikin yi ga masu bukata ta musamman ko ba su damar yin ilimin zamani hanyoyi ne da aka yi amanar cewa suna taimakawa wajen rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a. Lura da hakan ya sa gwamnatin jihar Kaduna Najeriya a shekarar 2002 ta kafa wata cibiya domin horar da nakasassu aikin walda, wacce a yanzu haka ke ci gaba da baiwa irin waɗannan mutane dama. Abinda shirin na yau zai mai da hankali kansa kenan. Saboda haka zan barku da wakilin sashen Hausa Isa Lawan Ikara da bakonsa.
Da farko sunana Isiyaka Musa Ma'aji, kuma a wannan workshop din dai ni ne shugaba a wurin, saboda ni ne nake koya ma mutanen mu gurabu masu lalurar gurgunta ta rashin kafa sana'o'i, musamman sana'a ta walda. Duk abin da ka san mai walda yana yi da hannunsa, insha Allah a kama nan mu ma muna yi.
Abin da zai jawo hankalin mutum ya zo wannan masana'anta shine irin abubuwan da aka ga an kera. Da farko na dauka irin kekunan masu bukata na musamman marasa kafa ne kawai, sai naga akwai abubuwa irin su kofofi da bogla da ake sa a window, karfan da ake toshe window shirin su. Ya abin yake ne
duk wanda aka ce masa gurago na walla wani lokaci zai tunanin kawai mun tsaya a kekunan gurago ne. To gaskiya ba nan muka tsaya ba, kamar yadda ka faɗa akwai kofofi, akwai bogulare, akwai manya-manyan gate muna yi, kai hatta irin injin markaɗe ɗin nan da mata suke amfani da shi duka muna yi. Duk yawanci dai abubuwan da ka san masu walda suna amfani da shi, to mu ma muna yi. Kuma abun mamaki kofofin da ake gani ai daga waje ake kawo su, to amma ga nan kaga gashi nan mun yi su. Ina ana yi masa mintin kai ba za ka ce anan wuri aka yi su ba, za ka dauka daga wajen ne.
Amma bari mu magana kofar nan, kaga dai wannan kofa a miƙe ko ni ban san kai tsawon ta ba. Ya kuke yi tunda naga duk gurin ba wannan bai da wannan lalura irin taku ta kafa? Ya kuke wannan kofa a miƙe haka na ganta ta yi ni kana ta ninka ni tsawo?
To haka ne Isa, ai dole ne mu taya maki ta, amma gaskiya muna da yara a cikin mu. Akwai yaran mu yanda suke masu kafa ne, sannan kuma ma ba mai gurago ko muke kura ba, akwai kurami, yan uwan mu kurami. To haga su a miƙe suke, su kuma ƙarfafa ne, to su ma muna koyar da su wannan sana'ar. To duka tare ake haduwa aiki.
Okay, su kurame ne ba kunne, amma za a nuna musu abin da za su
yi. Yawwa, za a nuna musu. Kaga nan ma wani ilimi ne ma, ka nuna mu kurma ma cewa ga abin da zai yi kuma ya yi yadda ake so. Kaga shi ma ba karamin aiki ba ne.
Akwai wanda basu ma kai ku samun wata tawaya ba, misali za ga mutum kafa shi ɗaya a miƙe, amma ɗaya akwai ɗan matsala ya ɗauki sanda kuma yana ta zuwa ko masallatai ko tara hanya neman. To ai na ga nan kusan dukkan ku kusan ba wanda ma kafa ɗaya take, za ga duk ba, amma duk kuna nan akan leka neman na abinci irin neman bara.
A asalin wurin an gina shi ne saboda a yaye mutane daga kan titi kuma masu bara. So yadda tsarin wurin yake, idan ka je kayo bara ka misali, mun kafa ma doka daga karfe 6 in ka fito zuwa karfe 9 sai ka tashi sai ka zo nan wurin. in ka zo na wuni sai mu koya maka to a cikin hukuncin ubangiji haka haka din sai ga ma sun daina zuwa baran
inda mutum zai ga abin da yake samu anan ga koya ga kuma yana samu wani sai ma ya manta da wancan
so ka ji abin da ya faru nan wurin ya haifi wurare da yawa daga lokacin da aka bude shi zuwa yanzu mun yaye gurago a kalle da kurami za su kai 100
kun kai shekara nawa
2002 aka bude wurin nan
shekara 21
to ha gani yanzu in ka je hayin banki daga nan aka yi shi in ka je akwai wasu aka kawo wasu daga cikin su daga nan aka yi su akwai wasu a kinkinau daga nan aka yi su akwai sauran kuma kananan hukumomi na Kaduna duka zaka samu jefi-jefi kuma abun alfahari abun sha'awa abun jin dadi akwai wasu santocin mu da aka bude irin Kaduna Santa Kafancen Santa Soba Santa duk akwai mutanen da muka koyar anan kuma gwamnati ta dauke su aiki kuma an jajjefa su su masu koya mutane
gwamnati na biyan ku ne kuke koyar da wannan sana'o'i ko koyar abin yake
gaskiya mu ma'aikatan gwamnati ne gwamnati ta dauke mu aiki
to ya ne tsarin koyarwan wanda kuke koyarwa ya takaita ga akila masu bukata ta musamman ne kuma register suke yi ko ko su kan zo ne dai a koya musu kyauta
eh gaskiya ba na farko ba biyan ko sisi amma za ka zo kai register shine ka zo a dauki sunanka ka faɗi sunan garinku da local government ɗinku da komai a rubuta sai aje saboda document wani lokaci in kuɗi yasta aka dan samu kuɗi aka dan ba su alama sai wani lokaci sannan kuma aka ba su certificate wani za a hada mai kayan waldan gaba daya a bashi wajen yayi shi yaje abin
nan to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau abiyomu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Kaduna Isa Lawan Ikara da bakon shirin Isaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a Kaduna ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma sai sharhin jaridan kasar Ghana tare da Ridwan Abbas
jaridar Daily Graphic da so mai sharhin jaridun na yau kuma babbar shine kasar Ghana ta yi rekodin faduwar na tadan kaya karo wata na uku a cikin watanni 14 da aka rinka fama da tsadan kaya din jaridar ta ce tsadan kaya a Ghana ya samu ragowa mai girma karo na uku cikin watanni uku yayin da ake fama da faduwa da ya kai kashi 35.2 cikin watanni 14 a cikin watan Oktoba wannan ya nuna raguwa sosai na adadin tsadan kaya wanda yake a kashi 38.1 cikin watan Satumba da kashi 40.1 a cikin watan Agusta kamar yadda alƙalin manna ma'aikatar ƙididdigar kasar Ghana ta nuna ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin tarwaito da mu yi maganin matsaloli da budan ruwan damin din a kasan baki jawowa shugaban kasa Nana Addo-Dankwa-Akufo Addo ne ya bada wannan tabbaci jaridar ta ce shugaban Nana Addo-Dankwa-Akufo Addo ya faɗa cewa gwamnati na kirkiro wannan shirin da zai yi maganin kalubalen da ake samu daga budan ruwan damin din da ke shafan kowa ya bayyana cewa wannan shiri da wani committee na ministry suke hada kai domin tabbatar da shi zai tabbatar da cewa nan gaba in an buɗe ruwan ba zai lalata ko kuma ya halaka karayuka da lalata kaddarorin mutane ba ya nuna cewa ya damu ainihin game da irin matsalar da budan ruwan ya jawo sai kuma jaridar Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin masu mahakan ma'adanai ta barauniyar hanya biyu sun mutu a cikin gandun dajin da sire bayan sun yi musanyen harbe-harbe da masu gadin gandun dajin jaridar ta ce wasu masu hakan ma'adanai guda biyu daga irinsu guda 1,500 da sun ka ainihin farwa gandun dajin da sire a cikin gundumar Ahafo a Nova da ke cikin jihar Ashanti sun rasa rayukansu bayan sun yi musanyen bindiga ko kuma harbe-harbe da ma'aikata masu gadi na commission din gandun dajin akwai kuma waɗansu guda biyu da sun ka samu raunuka yanzu haka suna asibitin tafa na gwamnati ana jinyansu da jaridar da har da makarƙarin sharhin jaridun kuma babban labarin ta shine 'yan sanda na farautan tsohon chairman jam'iyyar NPP na mazabar a Chimod da jarida ta ce tsohon chairman NPP na mazabar a Chimod da wanda ke aiki da National Security kenan Audu Isaka da kuma aka ainihin danganta shi ga ofishin mataimakin shugaban kasa ana zargin shi da kaiwa wata mace mai shekaru 67 Irene Burgubwa ce kare inda ya tursasa mata dangane da wani rashin fahimtar juna da ke tsakanin su game da wani fili a Ado dake a nan Accra wannan fili da ake magana dai ita wannan mata Irene Risosa yace shi jaridar The Herald ta sanar da cewa ɗan sanda sun kaddamar da farautar Isaka da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana ya jawo sai kuma jaridar Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin masu mahakan ma'adanai ta barauniyar hanya biyu sun mutu a cikin gandun dajin da sire bayan sun yi musanyen harbe-harbe da masu gadin gandun dajin jaridar ta ce wasu masu hakan ma'adanai guda biyu daga irinsu guda 1,500 da sun ka ainihin farwa gandun dajin da sire a cikin gundumar a hafo Anonova da ke cikin jihar Ashanti sun rasa rayukansu bayan sun yi musanyen bindiga ko kuma harbe-harbe da ma'aikata masu gadi na kwamishin ɗin gandun dajin. Akwai kuma waɗansu guda biyu da sun ka samu raunuka yanzu haka suna asibitin Tepa na gwamnati ana jinyansu. Da jarida da harar damu ƙarƙarar sharhin jaridun kuma babban labarinta shi ne 'yan sanda na farautan tsohon chairman jam'iyyar NPP na mazaɓar a Chimod da jarida ta ce tsohon chairman NPP na mazaɓar a Chimod da wanda ke aiki da National Security kenan Audu.
Sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Shifa da ke Gaza sanyin safiyar Laraba inda suke neman mayakan Hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatan lafiya gargaɗi na 'yan mintuna. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larura ta aiki. Dakarun IDF na gudanar da wani aiki na kafar maki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa. Ta buƙaci dukkan mayakan Hamas da su miƙa wuya. A ɗaya ɓangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cece kuce don yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin ƙai a zirin Gaza musamman don kare yara sai dai nan take Isra'ila ta yi watsi da matakin. Wannan dattarin ƙudurin da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu in ji da kadiyar Malta Vanessa Farzia wacce tara gorancin tattaunawar kuma ta tsara rubutun. Shugaba Joe Biden ya gana da shugaban kasar Ghana Xi Jinping na tsawon sa'o'i a jiya Laraba a wata ganawar da ake fito zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin kasashen biyu. Shugabannin sun cimma yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin fadawa faɗace-faɗace da ba a yi niyya ba. Fadar White House ta kuma ce ƙasar China za ta daƙile kwararar haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin haɗa wasu magunguna masu saurin kisa a Amurka. Taron ya gudana ne a birnin San Francisco a gefen taron shugabannin ƙasashen Asiya. Biden da shi haɗu wasu ta ƙarshe kusan shekaru guda da ta wuce a Bali Indonesia kenan.
To masu sauraro anan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin. Sai a tara da la'asar idan Allah ya kai mu inda za a je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin sarki da hashin da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif da muka fatan a jere daga nan Washington DC sai an ji mu.